bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin Sashin Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta duniyar gizo a biyohausa.com ko sashinhausa.com. Kazalika ana iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani Fara'a ni a Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Niger sai kuma ta Alfa Radio a Kumasin Ghana. Ma sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Sale Shehu Ashaka zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa kamfanin man fetur na Najeriya NNPC ya ayyana samun ribar naira biliyan 287 a bara. Manoma da makiyaya a Plato na son a samu fahimtar juna. Sassauta dokar fita a Plato zai fi zama alheri, in ji dan jarida Ali Abdullahi. Wata kungiyar tallafi ta yaye dalibai a gundumar Mira na Jamhuriyar Niger bayan samun horo. Yau Litinin Nasara da Maili Kaya na tafi da shirin zauren matasa na BOA. Za mu kammala da sharhin jaridun Najeriya da farko ga labaran duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum saurari ga labaran. Shugaban Amurka Joe Biden da matarsa Jill Biden sun gana da iyalan sojojin Amurka 13 din nan da aka kashe a wani harin bom daura da filin jirgin saman Kabul na kasar Afghanistan a makon jiya. Yan kasar ta Afghanistan wajen 170 aka kashe a harin bom din. Shekarun sojojin Amurka 13 da aka kashe sun kama daga 20 zuwa 31, biyar daga cikin su ne masu shekaru 20 kawai. Iyalansu sun gana da shugaba Biden a filin jirgin saman soji na Dara da ke jihar Delaware, inda aka yi hidimar abinda ake kira mikawa ta martaba, wadda al'ada ce ta soji ta ansar gawarwakin waɗanda suka kwanta dama a fafatawar da aka yi a wata ƙasar waje. Mummunan harin na makon jiya ya auku ne a daidai lokacin da dubban mutane suka yi cincirindo a wajen filin jirgin saman a ƙoƙarin barin ƙasar ta Afghanistan bayan da Taliban ta kwace. Kungiyar ISIS shiyar Afghanistan ta yi ikirarin kai harin. A halin da ake ciki kuma, Amurka ta kaddamar da wani harin jirgin sama jiya Lahadi kan wata mota mai hadari ga filin jirgin saman Kabul, bayan gargadin da Amurkar ta yi cewa ana gabda yunkurin kai wani hari a wajejen. Sojojin Amurka sun kaddamar da harin kare kai tun daga nesa na jirgin sama mara matuki a yau din nan akan wata mota a birnin Kabul, inda suka kauda wata masifar da ke gabda afkawa ma filin jirgin saman kasa da kasa na Hamid Karzai, a cewar mai magana da yawun sojin na Amurka Captain Bill Orban. Ya kara da cewa, ba mu da shakkar cewa mun yi nasarar samun abin da muka auna. Babbar fashewar da ta auku a motar daga baya na nuna akwai dimbin bama bamai a ciki. Amurka da wasu gumban kasashe jiya Lahadi sun ce a wata takardar bayani Taliban za ta bar 'yan kasashen waje da ma 'yan kasar ta Afghanistan masu takardun izinin tafiye-tafiye da wasu kasashe suka bayar su fice daga Afghanistan lami lafiya. Mun samu tabbaci daga Taliban cewa duk 'yan kasashen waje da ma 'yan kasar ta Afghanistan masu dauke da takardun izinin tafiye-tafiye na wasu kasashen za su bar su su fice lafiya lau kuma cikin kwanciyar hankali har zuwa wurin tantance matafiya da kuma tashin su daga kasar, a cewar takaddar ta haɗin gwiwa. Takaddar bayanin mai dauke da sa hannun kasashen da suka hada da Burtaniya, Canada da Turkiya ta ce kasashen da suka rattaba hannu a takaddar za su ci gaba da baiwa 'yan Afghanistan da aka ayyana a matsayin waɗanda suka cancanci sake tsugunarwa takardun da suka wajaba. Mahaukaciyar guguwar na mai lakabin Aida, wadda ke mataki na hudu na mummunar guguwa, ta fantsamo kan jihar Louisiana mai gabar ruwa jiya Lahadi, wacce ke zagaye na 16 na ranar tunawa da bala'in mummunar guguwar na mai lakabin Katrina. Cibiyar nazarin manyan guguwa ta Amurka ta ce guguwar ta Aida ta iso gabar ce da iska mai gudun kilomita 240 cikin sa'a guda. Dama an yi gargadi kan zuwan mahaukaciyar guguwar a Intracoastal City da ke jihar ta Louisiana zuwa gabar kogin Pearl River da kuma tafkin Pontchartrain, tafkin Maurepas da kuma birnin New Orleans. Da alamar Koriya ta Arewa ta sake kunna wani wurin izinin nukiliya wanda mutane da dama ke ganin ya ma samar da sinadarin plutonium na harhada makamin nukiliya a cewar hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai sa ido kan harkokin nukiliya a duniya a rahotonta na shekara-shekara. Hukumar kula da harkokin nukiliya din ta kasa da kasa ba ta iya zuwa Koriya ta Arewa tun bayan da gwamnatin kasar ta kore ta a shekara ta 2009. Tun sannan kasar ta ci gaba da shirye-shiryenta na kirkiro makamin nukiliya, kuma nan da nan ta sake shiga gwaje-gwajen makamin nukiliya. A shekarar 2018 ta yi gwajin nukiliyar ta na baya-baya. Yanzu daga nesa hukumar ta IAEA take sa ido kan Koriya ta Arewar akasari ta wajen amfani da tauraron dan adam. A ƙarshe ministan kudin Zambia Stephen Biko Musakwadwani ya faɗi a wata hira da aka yada jiya Lahadi cewa yana da muhimmanci kasar ta amince da sharadin karbar bashin IMF, saboda hakan zai sa masu bin kasar bashi su samu karfin gwiwa, ita kuma kasar ta iya samun basuka masu rahusa kuma na lokaci mai tsawo. Musakwadwani, wanda shugaba Hakainde Hichilema ya nada shi ranar Juma'a, na fuskantar jan aiki na fitar da kasar ta kudancin Afirka daga matsalar daddan bashi, kuma ya yi alkawarin bayar da muhimmanci ga tattaunawa da hukumar ta IMF. Ya gaya ma gidan rediyon ZNBC cewa yana da kwarin gwiwar cewa Zambia za ta samu lamunin IMF kafin ƙarshen shekara, kuma daga sannan za ta sake yanayin basukanta.
Labaran duniya aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. Shugaban kamfanin man fetur na Najeriya Mele Kyari ya bayyana cewa kamfanin ya samu ribar naira biliyan 287 a shekarar bara. Kolon ya ce wannan shine karan farko da kamfanin ya samu irin wannan riba. Ya bayyana hakan ne a wata zantawarsa da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda.
Wannan daman da bata faru ba idan ba a samu kyakkyawan shugabanci ba na Ministry of Petroleum Resources din, wanda sanin kowa ne ministan man fetur na kasar nan shi mai gida Buhari ne, Muhammadu Buhari, Allah ya taimake shi. Ya ba mu dama, ya sa mana ka'idoji wanda suka tabbatar cewa da aka biyo su har zuwa yau, Allah ya kawo mana ranan da wannan kamfanin ta tashi daga asara zuwa riba. Kuma wannan ba abun mamaki bane, domin idan akwai kyakkyawan jagoranci daga waɗanda abin ya shafa, kuma babu tsangwama, babu hukuma, za ga kullum ana samun biyan kata da yardan Allah. Saboda haka abu ne marin ciki ga dukkan mu ma'aikata wannan kamfanin da membobin board of directors din da hadda minister of state din da muke aiki tare da shi. Kuma ya nuna cewa idan akwai kyakkyawan nufi da kuma jagoranci musamman na ministan ka, dole ne za a samu irin wannan sa'an. Saboda haka ba gaskiya bane a ce wai kamfanoni da gwamnati take da hannu a ciki ba su iya su yi aikin kwarai, kuma kullum dole su dinga yin asara. Ba gaskiya bane. Wannan halin da muka samu kanmu yau na alheri ya nuna cewa kamfanonin gwamnati da kansu suna iya su yi riba, ana yi ayyuka na alheri daga zaran babu cutarwa.
Me kuke kokarin mai da hankali akai na ganin cewa wannan ribar ta ƙara yin yawa?
Dole ne ka canza yadda ake yin kasuwanci a kowane kamfani. Idan kaga zamani ta canza, dole a canza. Kuma wannan daman sabon dokan da aka yi ya tabbatar cewa jari za a ci gaba da samun saka jaruka daga wurare da yawa, ayyuka za su karu, kuma mun koyi abubuwa da yawa da ya nuna cewa ana ya amfani da na'urorin zamani a rage yadda ake so abubuwa a samu sauki, kuma ma'aikata su ji daɗi abin da suke yi an kula da su. Saboda haka a ƙarshen shi za a ga an haɗe wannan abubuwan, ƙarshe za a ga kamfani za ta ci gaba da ɗaurewa, kuma ta ci gaba da riban da ba a zato.
Me kuka yi na daban da har kamfanin ya iya samun riba a karin farko cikin shekaru 44 da kafuwa?
Bambancin shi ne abu ne yana da tarihi, don tun da shigowar wannan gwamnati a 2015 aka canza salon tafiyan wannan kamfani. Na farko ba a yi wa kamfanin nan da ma'aikatanta shi shige, kuma ana duba abin da ake kusan kullum tun da ministan petrolin na tun da aka fara wannan gwamnati shi mai gida Buhari shi ne minista. Saboda haka wannan takun da ake yi na kullum ana duba, kuma ana tabbatar cewa kamfanin nan kadai ta yi abu na asha, kuma tabbatar cewa a fada da ayyukan da ake yi a tabbatar wa 'yan Najeriya wannan aikin don su ake yin sa, madadin su ake yi. To haɗin wannan da kuma kyawun mu'amala tsakanin members din board of directors din wannan kamfanin da ma'aikata ma da suke cikin kamfanin, wanda hankalin su a kwance, suna ganin ana yi musu, ana kyautata musu. So haɗuwan wannan abubuwan sai ya kawo mana zamanin da muka kai ga wannan lokacin, kuma alhamdulillah muna yi wa Allah godiya.
A jihar Plateau, manoma da makiyaya da sa bakin sarakuna na fatan samun fahimtar juna don samun wanzar da zaman lafiya. Zainab Babaji ta aiko mana da wannan rahoton.
To duk da waɗannan matsaloli shugabannin Fulani da na Irigwe na hudubar samun fahimtar juna a tsakanin su don samun mafita. Alhaji Muhammadu Sabiu Ciroma daga ƙauyen Tafawa a garamar hukumar Yom yace sau da dama sukan sami gungun barayi da suka hada da Fulani da sauran ƙabilu suna satar shanu da kai hare-hare.
Mu a tsakanin mu da manoma duk lokacin da aka samu barna mukan je mu duba abinda dabbobin suka lalatar in ya kama abinda za a biya abiya abinda mai gona ya ga zai yafe ya yafe.
Idan aka samu irin wannan barna ko kuma aka kawo hari sukan zargi Fulani ne ku a matsayin ku na shugabannin Fulani ta ina kuke gano wato irin waɗanda suke kawo wannan hari?
A gaskiya wanda suke kawo wannan hari ba wai Fulani ne kawai ba, duka kabilun nan suna hari, su suke hada su sata shanu. Mun kama su irin wannan, mun sa shamun irin wannan. Shi yasa idan sarakunan mu ardodin mu suka hada kai da sauran sarakuna, to duk waɗanda suke da yara wanda ba sa ji, kowane sarki a karkashinsa zai iya jakulo waɗanda ba sa ji din nan, wancan maya zakulo nashi a hada su a horar da su a sasu a hanya.
A gefe guda kuwa hakimin Fasho a gundumar Kwal a karamar hukumar Basa ya danganta hare-haren da ake kai musu ne da rashin haɗin kan shugabannai da sarakunan bangarorin biyu.
Mu sarkuna na gargajiya tare da na Fulani muna da hada kai da duk in kana da yara wanda yake in yaron kan ka kwanta baka gansu a gida ba ka tambaya inda ya je, in a ta haka din zama ya mu gane. Mu mu samu mu gargade yaran mu, su ma su gargade yaran su, domin in mun lura ciyawa da ana da shi a saboda dabbobi ne, duk shanike suna da amfani kuma gwanake suna da amfani. Idan kama mun yi miti yau an ce ga abin da an dora mu taso mu kauma gidajen mun ji an kwana lafiya.
Hukumomin tsaro a jihar Plateau dai sun buƙaci jama'a da su kaucewa yaɗa sakonnin da ke rurutu wutan rikicin da ake yi a kafafen sada zumunta na zamani don rage tunzura jama'a da kuma samar da zaman lafiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Gaishe ki Zainab da miliyoyin masu sauraro. Har yanzu kan jihar Plateau masu sharhi na cewa sassauta dokar hana fita dare da rana a yankin Jos ta Arewa shine zai fi zama a ala. Mai sharhi kuma ɗan jarida Ali Abdullahi ya ce barin mutane cikin ukubar yunwa na tsawon lokaci shi ma yana da illarsa.
Abin da ke faruwa alal hakika abu ne mai kidimautawa da tashin hankali musamman ga waɗanda suke da nasaba ko kuma suke alaka da mu'amala da jihar ko da harkar kasuwanci ne ko wasu abubuwa da suka shafi siyasa. Dole abin akwai tashin hankali. Babban abin da kuma yake yanzu yake daga mutane hankali shine halin da ake ciki na garkame wato mutane da aka yi game da maganar da ita jihar ta sa na wato dokar ta ɓaci cewa ba fita ba shiga. To kaga wannan halin hakika mutane na cikin wato kunci da garari musamman yara mata da tsofaffi da ma marasa lafiya. Saboda haka ina ganin bayan wato alhini da duniya ma take ga irin abubuwan da suka faru kwana-kwanan nan, to shi kansa wannan halin da ake ciki da irin garkame mutane da aka yi shi kansa ai barazana ne ma ga tsaro, tunda suna tuciyar cewa sun yi haka ne saboda maganar tsaro. Ina ganin cewa lalle-lalle ya kamata gwamnatin jihar Plateau ta duba halin da al'umma suke ciki a sake wato ɗaukan mataki ta yadda za a kawo musu sauki. Ma za a ci gaba da dokar ta ɓacin, to a bada lokaci da mutane za su dan fita su samu ɗan abin da za su ci, marasa lafiya nema ta yadda za su je samu magani su samu wato lafiya. Amma halin da ake ciki halin garari ne, kuma ina ganin dai ya kamata a yi wani abu cikin gaggawa, ba haka ba ya zama abin ana keta hakkin bil'adama ma.
Alhali Abdullahi, an duba wannan kamar mataki ne da yake faruwa a wasu jihohi, irin wannan ya faru a jihar Kaduna, a Gombe ma an yi irin wannan yankin karamar hukumar Biliri lokacin da aka samu matsalar tare hanya, kamar wani samfasalo ne na hana ci gaba da tashin-tashina.
Haka ne, amma ai kamar yana ce ko a lokacin da aka Biliri an dan sassauta tsauraran matakan da aka dauka don a yi nakasu ga wato barazanar tsaro. Kuma daga baya mutane suka samu har abubuwa suka dawo yadda suke. Ai ba wai an ce ai wacce kali da duk wasu matakai da za a ɗauka na kawo zaman lafiya ba ne, amma dai a duba wato halin da al'umma suke ciki wanda yake shi kansa kamar yadda na ce barazana ne ga tsara, kana kunshe ba ci ba sha, akwai tashin hankali. Dadin ba an yi haka ba daga safiya zuwa yamma, to ai sai a dawo da wannan, ba wai dan cewa an san cewa ana cikin tashin hankali, to amma wannan ai yana ƙara wata akuba ce.
Shahararren dan jarida Ali Abdullahi kenan ke sharhi akan jihar Plateau. A jamhuriyar Nijar, wata kungiya mai tallafawa al'ummar karkara wajen ilmantar da su da wayar da kai ta yaye ɗalibai bayan wani aikin horo a gundumar Mira, ga rahoton Tamar Abari.
Wakiliyar ta kungiyar Prodaf, Madam Ekade Rumanatu, ta fara ne da bayyana irin ayyukan cigaban da suke yi a karkara.
Prodaf tana ba da ƙarfi wajen bunƙasa noman iyali, raya kasuwanni. Dangance da wannan ne, kuma dangance da ayyukan da take gabatar da su, kenan Prodaf duk shekara tana yaƙi da jahilci.
Burin kungiyar shine ta bunƙasa ilimi, musamman ma na iya mata a karkara.
Inda tun 2016 Prodaf ta kama an kawo karantu 128, kimanin ɗalibi 3,000 suka ɗauki karatu, a cikin su rabin su mata ne. Kenan wannan shi ba da dama aka ƙarfafa manoma don su samu ilimi ne za su iya da ayyukan su wanda Prodaf take dawa musu.
A cewar wakiliyar ta Prodaf, wannan biki sun shirya shi ne tare da nasaba da kyakkyawan sakamakon da suka fara samu.
Wanga bikin na yau kenan yana cikin sakamakon da Prodaf ta samu a shekarar bana. An gabatar da makarantu guda 40, wanda a cikin su guda 12 sun yi aji na biyu, kuma 28 su ne suka fara aji na farko.
Suma ɗaliban da aka koyar sun bayyana irin ƙaruwar da suka samu.
Ni ce Zainabu Malam Manzo, da bin iya ba lissahi, bin iya ba karatu da rubutu, amma yanzu kowane irin letter aka bani, in dai na Hausa ne ko ma wani iri ne, insha Allah da yarda Allah ina iya rubuta shi kuma ina iya karanta shi.
Isa Ibrahim, abin da aka koyar mu mun zo mu an tambaye mu mun ba da daidai gwargwado abin da aka koyar mu a makarantun. Kenan yau da gobe a koyar mu gobe shi. Kenan shi ya samu karkin wanda ba kan mu da aka tambaye muka ba da amsa daidai gwargwado bakin iya abin da aka dan koya mu.
A jihar da magaram dai, Prodaf na gudanar da ayyukanta a yankuna guda 7, Gidimuni, Bande, Dungas, Murya, Gayi, Gidigir da ma da magaram ta Kaya.
A nasu waje, hukumomi na gundumar Murya sun yaba da hulɗar su da wannan proje na Prodaf dangane da cigaban da aka samu, cewar Isa Kamamadu, shugaban gundumar na Murya. Hulɗar su da kungiyar tana da muhimmancin gaske la'akari da ayyukan da take gudanarwa, irin su yaƙi da jahilci, koyar da 'yan karkara sababbin fasa'o'in noma, samar da ruwan sha da dai sauransu. Labari, muryar Amurka daga Agadez a jamhuriyar Niger.
Muryar Amurka ake sauraro a shirin Hantsi daga Abuja. Ga shirinmu na gaba.
Zauren matasa. Ma sauraro, barkamu da dawowa sabon shirin Zauren Matasa na VOA da ke tabo abubuwan da ke cewa matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin Zauren Matasa na VOA za mu ci gaba da zantawa da matasan, inda suka tabo muhimmancin sanya hannun gwamnati a sana'o'in da matasan ke yi don samun dogaro da kai. Matasan da suka hada da Ibrahim Abubakar Yarima, Ibrahim SD Kuswa Zaria, Sambo Jibrin Samboja da Adamawa, Hawwa Abubakar, Yasira Yusuf, Ana Sani Kafinta, Adamu Ibrahim Nyanya, Buhari Yunusa Kumuriya da Kabiru Edris sun bayyana ra'ayoyinsu a zauren da ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja.
Wato ba riba dai sosai in an yi
kuma riba ne sukan da ne akwai riba
ba su kuma ya shi wani shawari zaki bayar yadda za a rika cin ribar yin kiwon kaji tsakanin mata a cikin gidaje.
shawaran da zan bayar kawai a rage kudin abincin kaji. Gwamnati ta rage. Ni rage umu labaisa, eh?
Gwamnati ke sayarwa kuma
kamfani. To a komai daga hannun gwamnati ne yake zuwa aiki. Saboda da masara ake sassarafa su da wani chemical din, to ai yanzu komai ma yayi tsada, gwamnati bata raba taki ba. Bata yi komai ba tai na, to kaga dole abincin kaji yayi tsada.
Ya kamata gwamnati ta sa tallafi akan abincin kaji. Shine kawai asali shawaran da zan bayar kenan. Abincin kaje da kuma duk wasu abubuwan da asali kayakin da
ke a kiwon kaji, yanda abubuwan nan suka yi tsada, ya kamata a ce akwai abubuwan da
suke magana kaji.
Ya tsira wannan kuma wani abu ne da ba.
Wallahi ba wani abu da ba, ai gaskiya ne ai. Ba wanda bai san halin da kasar nan talaka suke ciki ba.
Ai an ce in kowa zai rungumi sana'a ba sai ya mamaye da hankali kan gwamnati ba. Duk abin da za ka yi a rayuwar nan yanzu, idan ka ce ba za ka sa gwamnati a ciki ba, to kana da wahala. Domin me? Duk abin da ka san za ka sa a bakinka a yanzu nan, gwamnati ta sa ido a kan shi. Domin ka ga dai misali yanzu mudun masara. Mudu masara wajen naira 400 ake sayar da mudu. Masara. Dari hudu.
Ya sauka.
Tsaba. Gari ka yi wajen 700 yake. Wani dusa kuma da. Naji kai baka san farashin bane?
A so ai ne rayi ba ka san ni ina noma ne, shi yasa na ina da abun da har masara ta, shi yasa ban san yaya ake sayar da ita
ba. Kana noma amma taki yayi tsada.
Matashi ne amma har yaushe zai kin san gidansa babba ne fa.
Eh duk da haka amma ya san taki yayi tsada ko bai tsada ba. Maybe to wata kila shi gwamnati tana tallafa mishi da taki.
A to ai ka san duk abu in ka sa abu za ka yi, in ka sa ni abu za ka yi, kar ma ka dogara da gwamnati, ka tsaya ka yi bakin rai bakin fama ka san yaya za a yi ka tallafa wa kanka. Ai ba wai iya gwamnati sai za ta iya maka kowanne abubuwa ba. To dukan ku duk magana da kuke kula akan maganan gwamnati ne, gwamnati ne, gwamnati. An kai noma, an kin yi noma nan, gwamnati za ki kawo ta siya ba wani za ki kawo ba, haka ya kamata.
A dakita Yarima, kai watakila ban san ko kana noma ko kiwo kawai.
Ni bana noma kuma bana kiwo, amma mamana tana kiwo kaji kenan.
Amma kana kula da kaji mamar ka ne ke da
yake? Bana kula da kaji,
manajan gosir kaji mamar.
Sannan kuma ina son yin wani magana akan gwamnati. Kai ka ce wai in da ka abu da kai kan yi shi da rakan da ka ya. A'a, akwai kowane abu da za ka yi dole sai ka nema tallafi.
Dole.
Kowane kasa, amma irin majalisi developed country, ana irin wanda suka irin kasashe wanda suka cika baya. Suna taimaka, ai da gwamnatin suke ci su taimaka ma yawan su. Inda an ga kana da wani basira na yawan abu, da a tallafa ma. In kana noma ne da a
su.
In kana noma ne da a supply maka fertilizer kyauta. So da mai in kai wannan din, in kai noma. Kowa ne dai samu ba kai irin haka ce, so da zaka sayar su ma gwamnati da sai su rada ba a kasa. In kuma kiwo ne, in dai za su taimaka da ana killace, ai akwai wani wannan irrigation wannan naman da suna irin dabbobi da ake killacewa
domestic animals, dabbobin gida,
akwai wanda ake wannan ne su ake na ranci nan wanda da a killace su a fiye da kaga. In dai gwamnati za su dan ba da tallafi ta nan gefen, komai da zaka, kowa dai so yayi kiwo, kuma kowa dai so yayi noma, saboda akwai subsistence farming, wannan wanda kai ne da kai sai iyalanka su ne. To kaga inda gwamnati za su da rage kamar tsadan wannan taki, duk da dai akwai na gargajiya, amma wasu suna yaudai, wasu suna son na
gargajiya. Abun kunya ne,
wani abun kunya da yake faruwa yanzu nan, kwanan nan Najar suka yi zaɓe. Kuma zaben nan da aka yi, ɗan Najar suka dinga Allah wadare da wannan zaben, sai gashi yanzu kuma suka fi kowa murna akan zaben da aka yi. Dalili shi ne gwamnati ta taimaka, ta fita ta tewo musu odar abinci, ta kawo musu kuma ta sake shi cikin farashi wanda yake ka gani, wanda yake yanzu aka wata ce mu Najeriya mun ka fara a garin musu gani, saboda mun fi su ci gaba, mun fi su ƙarfi, amma sai ga abin kunya yau ga Najeriya muna fama wayo Allah, wayo Allah, su suna tunani
kuma Nijar gaba ɗayan ta cewa bata go jama'ar da take Nijar bata wuce mutanen jihar Kano ba. Kai a abin da yake duba ki
dake ta dake
population din mu ka gani, population din
ne wa ba, ne da Nijar na fata idan mutum biyar
ka ga ba
population din da nasu daban ne
mu da Anas ke ka fara kawo maganan cenaye mai baro cenaye
sai da tun shekarun baya an ce idan mutum biyar suka kungiya sun kai biyar dunkulan hannu kenan suka kawo gwamnati wata bukatar su bata banzatar da su zata ba su wannan saboda ta yi la'akari da idan ka danki abu da hannunka zai wuya a kwace shi yasa tace mutum biyar idan har suka haɗa kungiya gwamnati duk abin da suke bukata na ta tallafa mu za ta tallafa musu
ana bukatar kawai mutane su haɗa kai
su ko da su biyar ne balle na kuma sun bi biyar
kamar a ce mu yau
mun mu nan ai mun fugo mu alaji mu yanzu ga mu mun fadari ma amma za ka je wajen gwamnati sai ta kalle ku kawai
amma ba wani ci
akwai ma wanda muka je gurin sa chairman ne local government amma da muka je gurin sa wani kallo ma ya rinka yi jinku ya fi ganin ku kaza da kaza wannan wata kalma ce ta abin nan da yi bayan mun san mun lafa masa wajen cin wannan zaben nasa
akwai sakaci sosai gaskiya idan muke la'akari dole fa din maganan da zamu yi mu ringa kawo maganan gwamnati domin kuwa a kasashe da yawa dole babu yanda za a yi al'umman su ba sa ci gaba sai da gwamnati amma banda kasar mu Najeriya matashi yana da yana ya taso da karfin shi yana so ya kawo ci gaba a kasar shi amma kuma gwamnati ta jisace shi ta jakile shi akan abubuwa
a sauraro nan zamu dasa aya a shirin wannan makon gobe in Allah ya kai mu zamu daura daga inda muka tsaya a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Lika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya
assalamu alaikum
manuniya
shirin manuniya sabon shiri ne na muryar Amurkan da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a kasa baki daya
ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki
shirin manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance
kasan nan ta talauce ba dan komai ba saboda ba a taba sata kudaden al'umma tunda muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin
shirin manuniya ma zai rinka waiwayi
ba shi da ba muka ce gwamnati
ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe 6 na safiya don jin wannan sabon shiri na manuniya
baban gida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya
Sharhin jaridun ne da jaridar Daily Trust na cewa hukumar da ke kula da kamfanin samar da wutar lantarki a Najeriya ta amincewa kamfanin samar da wutar lantarki daban-daban da ke kasar su ƙara wutar lantarki tun daga ranar 1 ga watan gobe duk wadai da jama'a har yanzu suna kukan cewa ba su gani a ƙasa ba sai kuma jaridar The Nation da cewa ya zaka dai yajin aikin da likitoci masu koyon kwarewa ke yi a Najeriya ya dauki wani sabon salo inda uwar kungiyar su ta bada sanarwar cewa za ta shiga wani yajin aiki nan da makonni uku idan ba ta mu daidaito ba tsakanin gwamnati da kuma sauran likitocin da ke yajin aikin haka kuma kungiyar likitocin ta buƙaci gwamnati ta janye barazanar da ta yi na dakatar da albashin likitocin da ke yajin aiki a wata wasiƙa da kungiyar likitocin ta ƙasa ta aiki wa gwamnati da ta ɗiba mata nan da 18 ga watan Satumba sai kuma jaridar Premium Times ake bugawa ta yanar gizo ta bayyana na cewa babban sharkwatar hukumar dakarun tsaron Najeriya ta ce ta gayyaci wani tsohon kwamandan sojin ruwa Kulle Olawumi domin samun bayanan da ya faɗi a lokacin da ya yi hira da gidan talabijin na Channel ma ba wai an gayyace shi bane domin a kama shi wata sanarwa da babban daraktan yaɗa labarai na hukumar tsaron Najeriya Manjo General Benjamin Soya ya fitar ya ce gayyatar na da alaka ne da bayanan da ya bayar kuma zai makawo gwamnati wajen lalubo bakin zaren warware matsalar tsaro sai kuma jaridar leadership daya daga cikin labaran tana cewa yanzu haka gwamnatin jihar Enugu ta bude cibiyoyin yin allurar rigakafin kamuwa da cutar coronavirus a manyan kasuwannin birnin jihar babban sakatare a hukumar samar da lafiya ta jihar Dr. George Ugo shine ya sanar da hakan ga manema labarai ya ce matakin gwamnatin zai taimaka wajen yiwa al'ummar jihar allurar rigakafin kamuwa da cutar coronavirus. Sai kuma jaridar The Point ta hira ne da wasu likitoci 'yan asalin Najeriya da suka yi kaura zuwa kasar Saudiya, inda ta ruwaito wani daga cikin likitocin mai suna Kinsley na cewa a lokacin da ya fara aiki a kasar Saudiya kuma ya karbi albashin shi na farko sai da ya kuka, domin kuwa a kasar Saudiya ana biyan sa kusan $3,000 ne zuwa sama, inda a nan Najeriya ake biyan sa kusan naira 130 a wata. Amma sai gashi yanzu yana samun fiye da abin da yake samu a Najeriya har sau 10. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Najeriya.
A sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman a madadin muryar Amurka, ni Salisu Shehu Ashaka nake cewa mu zama lafiya.